Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bam da wani dan kunar bakin wake tayar ya bararraka wani masallacin yan Shi'a tsiraru dake ciki makil da masu ibada a arewa maso gabashin Pakistan, ya halaka mutane akalla 56 baya ga wasu akalla 194 da suka ji raunuka. Reshin yankin na wata kungiya mai alaka da ISIS mai kiran kanta kungiyar ISIS Shi'ar Lardin Khorasan yayi ikirarin kai harin. An kai wannan mummunan harin ne lokacin da ake sallar Juma'a a wata unguwa mai cinkushe da jama'a a yankin tsakiyar Peshawar, headquarter Lardin Keba Pantunkwa. Muhammad Asim, wani mai magana da yawun asibitin Lady Reading Hospital dake kusa da wurin, ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su. Ya gaya ma manema labarai cewa fiye da 10 daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali, kuma adadin mace-macen na iya karuwa. Harun Rashid, wani babban jami'in 'yan sanda, ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya farma masallacin wanda ke yankin shahararriyar kasuwar nan ta Kassin Kwani Baza, inda ya yi ta buɗe wuta ya kashe 'yan sanda biyu da ke tsare mashigar masallacin kafin ya afka ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a babban sashi mai ɗauke da ɗaruruwan masu ibada. Wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin tsakiyar Mali jiya Juma'a ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla 27 baya ga wasu 33 da suka samu raunuka a cewar gwamnati. Har yanzu ba a san inda wasu sojoji 7 suke ba bayan harin wanda aka kai a ƙauyen Mondoro, wanda ya hada da wata mota makare da bama-bamai a cewar gwamnati. An kashe 7 daga cikin 'yan bindigar a martanin da sojoji suka mayar a cewar bayanin, ba tare da bayyana ko wacce ce daga cikin kungiyoyin 'yan bindigar ta kai harin ba. Da kungiyoyi masu alaka da Al-Qaida da masu alaka da ISIS duk na aika-aikar su a yankin na tsakiyar Mali. Mali ta shiga fama da 'yan tawaye masu tsauran ra'ayin addini tun bayan da wasu mayaka masu ra'ayin Al-Qaida suka kwace arewacin kasar mai cike da hamada a shekara ta 2012, wanda don haka Alatilas kasar Faransa, wadda ta yi ma Mali mulkin mallaka ta kai ɗauki, ta kore su a shekara ta 2. Amma tuni mayakan suka sake haɗa kansu suka kwace wurare da dama a gefe-gefen kasar, yayin da kuma suke ta wanzuwa zuwa cikin kasashen Nijar, Burkina Faso da sauran makwabtan kasashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU jiya Juma'a, inda da shi da su suka sha alwashin ci gaba da takura Rasha ta wajen kakaba mata takunkumi saboda mamaye Ukraine da ta yi. Yana mai cewa takalo yaki da Rasha ta yi wata barazana ce ga duniya baki daya. Bayan wata makamanciyar ganawa da kawayen Amurka na NATO a Brussels, Blinken ya halarci wata ganawar ministocin harkokin waje ta musamman ta EU. Wata kotun shari'ar laifukan ta'addanci a birnin Karachi na kasar Pakistan ta jefa wani jigo a kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na Pashto kurkukun muddin rai a wadan satin, bayan an zarge shi da laifin yin wasu kalamai na nuna bijirewa ga gwamnati. An yankewa kazi Tahir hukuncin ɗaurin rai da rai ɗin ne saboda zargin ya shiga zanga-zangar siyasa da aka yi a Karachi, birni mafi girma a kasar ta Pakistan, a watan Disamba na shekara ta 2020. An zargi Tahir da ambato wasu kalaman cin mutunci kan wasu cibiyoyin gwamnati a lokacin zanga-zangar. Mambobi da magoya bayan kungiyar Pashtun Tahaffuz PTM a takaice, wadda kusan wata haɗaka ce ta 'yan gugurmayar Pashtun masu neman yanci da kariya ga 'yan kabilar Pashtun tsiraru a Pakistan, na zargin cewa jami'an tsaro kan garkame, tsangwami ko uwa uba kashe shugabanninsu. Hukumar sa ido kan yanar sadarwa ta internet a Rasha, Roskomnadzor, jiya Juma'a ta ce ta katse kafar sada zumunta ta Facebook a dokacin kasar. Daga bisani ma ta gindaya tsauraran sharuɗa ga kafar Twitter a cewar kamfanonin dillancin labarai. Hukumar ta Roskomnadzor ta ce ta ɗau wannan matakin ne biyo bayan abin da ta kira nuna bambanci har sau 26 da kamfanin Facebook ya yi ma kafafen yaɗa labarai da cibiyoyin sadarwa na Rasha. Ta ce kamfanin Facebook ya gindaya tsauraran matakai ma shafukan gidan talabijin na Zevda, kamfanin dillancin labarai na RIA, Novosti, Sputnik, Russia Today da cibiyoyin bayanai da The Lender True da Gazeta.ru. Tun bayan da Rasha ta mamaye kasar Ukraine a makon jiya, kamfanonin kafafen sadarwa suka fara daukar matakan takaita samun labarai daga kafafen yada labarai na gwamnatin Rasha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar Niger da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan bindiga daɗi suka kaddamar da wani hari a kan wata majami'a yayin da ake tsaka da ibada. Wannan bawan Allah da bai so mu bayyana sunansa ya mana bayanin yadda abin ya kasance da kuma yadda abin ya shafi iyalansa.
Ranar Lahadi din nan, iyayena sun je church. Bayan sun je church, an yi service, an gama service kenan. Kasa akwai elders kamar na church haka.
Shugabanni.
Yawa, su ne suka tsaya meeting. Kingin members su ne sai suka wuce suka dawo gida.
Haka.
So suna cikin meeting din nasu, su ne sai barayi suka shigo musu. So a takaice sun dauki mahaifiyata da babana, sannan da wasu mutum hudu a ciki. Yanzu ne nake kira kuma a waya na kira shi abokin babanmu, ya ce sun kira shi su barayi din, suna neman naira miliyan 18. To yanzu karan kaina gaskiya ban san abin da yake mani daɗi ba gaskiya a takaice. Wannan ba shi ne karo na farko ba gaskiya. Sun shesha zuwa kai babu iyaka ma dai a takaice, a nina wa sani. Don akwai last one year ago sun zo sun shiga wani ƙauye da ana kira Ungon Azumi, wanda suka zo suka attacking church kuma aka kuma suka ɗauki mutane sun daɗi a hannun su ta kuma wanda aka kashe ba godan kudade, sannan aka sako su. Daga baya ma akwai wanda daga cikin su ma wanda sun rasa ransu ma. Gaskiya muna cikin halin tashin hankali sosai, wanda ka san irin wanga lokacin da muna ciki ga hali na rashin kuɗi da sauransu, tsadar rayuwa dai. Gaskiya muna cikin tashin hankali ba karami ba sosai kan gaskiya. Saboda kaga a yanzu ni karan kaina ma yanda hankali na ke tashi, akwai kallaina da suna gida kira na suna yi suna kuka, ni karan kaina kai ban san abin da ke yanzu haka. Ina da exam gobe ma. So ban san yanda ni karan kaina ma yanzu halin, in fact ban rayuwa na tana cikin wani hali yanzu a takaice gaskiya.
To kaman kun yi kokarin sanar mun mahukunta?
An sanar da mahukunta cewa ga abin da ke faruwa.
Na'am.
An sanar musu. To daidai sanin cewa ga matakin da suka dauka ne, wanda ni ba zan iya sani ga matakin da suka dauka ba. Ka san yanda yanayin gwamnatin namu na Najeriya, dun last year ba ran lokacin da aka dauki mutanen can namu, ni karan kaina personally na je na sami ainihin mahukunta kaman sojojin da aka kawo a nan Zara.
Na'am.
zaune na je na ce musu ga abin da ke faruwa, wallahi abin ya bin mamaki. Da ana gaya mini bana yadda, amma abin ya bin mamaki wanda ya kasance mutanen nan ba wanda ya zo, sai bayan kwana biyu ma suke zuwa suna wani abin ga na banza wanda ni abin ya bin mamaki. A yanzu dai ba wani mahukunci da ya zo wannan gari yanzu gaga. A ƙarshe gaskiya abin da nake kira ga mahukunta ko in ce jami'an tsaro da manyanmu na ƙasa, kowa ya ji tsoron Allah, domin duk wani abin da kana yi a wannan lokaci ko a wannan duniya din nan, ka san da cewa wata rana za ka koma ga Allah, kuma za ka ba da lissafin daidai abin da ka yi. Ai, da mai kyau ne ko mara kyau ne? Domin mutane da dama suna kuka, suna zubar da hawayensu, mutane sun rasa ƴan uwansu saboda wannan abubuwan da ke faruwa. Ko babu wani jami'in tsaro ko wani babba, wani magi, wani mai mulki wanda zai ce gashi ya fito ya ce ga zai kare talaka kwana. Kowa dai harka ta gaban shi ne kawai, in dai ba ta shafi iyalinka ba ko ƴan uwanka ba, kai ba abin da ya dame ka da wani. To gaskiya ina kira ga manyanmu da kuma su shugabanninmu, kowa su ji tsoron Allah. Ayya abin da zai iya cewa kenan, su ji tsoron Allah.
Shi ma shugaban kungiyar Kiristoci Najeriya reshen jihar Neja ya tabbatar da wannan hari da aka yi kan majami'ar da kuma abin da ke cewa.
Mun samu labari din daga kan na Rafi local government. Na rika na gaya ma kan na Niger State duka mu mu yi addu'a kan shi, kuma su da sun abduct Allah ya dawo da su lafiya. Yanzu ina kan shi, ina tambayi su leadership na Rafi, ba mu gama da tambaya din kukuna. Amma mun gama da shi zan kira ka.
Kwararre kan sha'anin tsaro wanda dan asalin jihar Niger ne, Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya, Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma, ya yi tsokaci.
Duk wanda ya dubi taswirar Najeriya inda aka raba su gida-gida, wato jiha-jiha, zai ga abin da ake kira landmass, wato fadin abinan ƙasa da area da meye da meye. Niger State tana da girma sosai kwarai da gaske. Kuma in mutane suka sake dubawa masu so su gane labarin ƙasa, za su ga Niger State yana ɗaya daga cikin area da ko kuma wurin da yake a arewa wannan, yana da duhunan wato daji. In ka lura muna da game reserve na Kayinji, muna da dude area, wato dai area Niger dai tana da itatuwa wanda yake irin waɗannan masu irin waɗannan halayen sukan so su shiga irin waɗannan wuraren, su shiga ciki suna yin abubuwan da suke so. Bayan hakan nan kuma tana makwabtaka, in ka lura ita ce bango dake tsakanin waɗannan jihohi da ake kira Noso, wato arewa maso yamma da ake ta magana. Wato kaga tana da iyaka da Kaduna, tana da iyaka da Kebbi, tana da iyaka da Zamfara. To wato za ga wannan dole ne ta samu wuri da zai zama kaman idan waɗannan mutane sun gudo, can ne dai last point da za su iya tsayawa kafin su shiga ko jihohin yamma haka nan, ko kuma su shiga jihar Kwara wanda ke da yawa sukan ji shakkan shiga irin waɗannan wurare. Wuri ne wanda yake yana da cover, wato yana da rufi wanda zai ba waɗannan mutanen mafaka, kuma yana da faɗi inda za su iya gudu su je nan su je can. Dole ne su addabi wannan wurin. In ka lura ba wuri ne wanda yake za a ce akwai alkariyu da yawa haka nan kusa da kusa ba. Za a ga manyan garuruwan suna da nisa da juna, duk sojan da ya kalli da abunan ground, wato wuri inda zai yi operation, ya san yadda zai yi applying ya shiga wannan wurin.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Haruna Mamman Bako, daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Janguriyar Nijar, kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne za mu gabatar muku da shirin da dangari da ke kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen Radio Kanda yake kawance da su. A yau Haruna mana Ibrahim Ras ne ya tattaki har garin Dargi dake cikin karamar hukumar mulkin Tsibiri ta jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa, wanda daga bisani ya karanta masa yanda tarihin garin yake. Ai sauraro lahiya.
Ni sunana Alhaji Iso Jari, kuma ni dan haihen Dargi na.
Me yasa ake kiran Dargi da Dargi?
Lalle ita Dargi abin da aka kiranta can da aka fara sare Dargi, ba a gani komai sai itace, kumci na itace. Wato akwai kura, akwai zaki, akwai giwaye, in masu wanda za su sara ta, in sun ka sara ta, in rana ta wadi sai sun yi runwa su hau basa su kwanta, in dare su koma su ka. To sai an ka gani da an ka diba a gani da gari, an ka samu aka zamana gari, sai an ka diba an ka ga itace, wanzu icce na da aka ce madirga, sai an ka ga ya yawa. To ana cewa dirgun da nan sai an ka maida ta Dargi, gashi mahalin Dargi kenan.
Dargi zo ki yanzu ta kai shi?
To Dargi da ya ga yanzu da ya ga kawatan ta kai shekara wajen 155 zuwa da 60 ma shekarunta.
To da mi Dargi ta shahara da shi?
To abinda ta shahara da shi, Dargi makiyaya na kuma manoma, noma da kiwo shi ne, sai kasuwanci ya an yi shi, su ne abinda ya shahara da shi.
Da wace kabila? Da wace kabila ai mazamna Dargi haka?
To Dargi ita dai kabila Azbinawa ta, tunda nan ne muna da tambar rane aka yi, masu rika Dargi suka taho tun daga Agada, inda suka yi tambar rane har da muna da tambarewa 88, yanzu ma sun kai 19, tunda an kara wasu bayan wa'annan. To abinda suke Azbinawa ne, akwai malamai wanda suke su ne shehoni na maye-maye malamai na limami wanda suke Wangara, na kuma akwai Zanwara, muna nan tare da su sanni, suna ma malamanmu. Sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu, akwai Hausa, akwai wasu da ake ce ma Addawa, masu gobarci na, to amma kabila Addawa na, to su ne muna zamana da su.
Kenan za a iya cewa kenan garin Dargi sarautar tambari ne?
Sarautar tambari ne. Mutu wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tunda an ka ce tambare 80 haya kai gomiya ta, yanzu ai mu sarautar mu tambarawa da kaji an ce tambare, to shine babban, shine sarki.
Daga ina mutan Dargi suka taso suka komo nan Dargi?
Kaji da son ka taso daga Agada sai Ingal sai Tanis, daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin kasar Kacena da Gobir. To shine aka ce suka zamana gidan boka, bayan gidan boka suka zamana Ashalu, daga Ashalu sai suka taso suka komo Sabon Mashi. To nan Sabon Mashi aka yi wani gari nan dan guntu nan bakin abin nan, dan nan sai aka komo an ga wani aka zamana, daga nan sai Dargi. To kaji irin zaman da sun kai. To kuma mu'amala su sai ta tashi daidai da Gobira, armi ya shiga tsakanin su da Gobira, tunda mayakana su ma Gobira mayakana ana yaki nan tare da su. Sai su Gobira da yake kasa su Gobira su ne suka fara zamanin Tsibiri, su suka cire Tsibiri. To shikenan sai an kaga sun kaga lalle wannan mutane zarun maina, sai aka hada armi sai an kai ta harkoki tare da su.
Wace hazaka haka Abzuna suka nuna a can baya gurin yaki?
Ai hazaka da suka yi, ai ba ƴan karamata ba, ai babba hazaka. Duk inda suka zo gari sai su yaki garin, su kwashi komai su irin mutane. Ba Azbine ma shi ga yaki ma ga lokacin ma sai ake babu kamar su. Tunda akwai dawakin da agare su ma in sun ka zo wurin yaki sun ka bigi dokin sun ka sa mai kai mu suka cakure shi, dokin sai ya cira sama sai dira. Duk inda sun ka zo gari yaki su kai, dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaki, da tura sun ka hani yaki, amma sai ne yaki mashahararri na ma maye maye. Tunda kaje tambarin ga 88 da muka fara wadi, ba wanda bai zarun ta kafata yaki. Har da kuwa nan Dargi an dora zuwa ayo yaki a kwashi ke gari, do a kwashi ka kaya ne da komi da duke da komi a zuri.
Kamar menene ke ci ma Dargi tuwa kwarya ko na ce kai tsaye matsalar Dargi?
To Dargi muna da matsala mai adama, tunda dai mu babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa, saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su yata. To wannan matsalar muna bukata ko da community ne mu samu an mana kwalbati. Na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa, mun samu shekara kamar wajen uku ko da, tunda dai mu nan ma akwai mu san gona da gare mu ya san da wannan, mun shekara wajen uku ko da ba a samu abinci. To bana ma sai zaman to akwai wurin da koyanka ba ai ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to kaga ni sai mun ka samu wannan matsala rishin ruwan nan shine matsala mato kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shaton kin mu dan karami na an yi dan shato dan karami na ba muna da matsala shi ko garin ga darga mutunan nan ya kai wajen dubu tun mu ma kusan tun da gari uku a da kwai nan ga medan tuko banda kauyukan to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a misalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen tabbas ga busai sai da busai sai ba suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azbin akwai jina akace ma sarkin azbin labo kanfo akwai sarkin azbin almu guda biyu to akwai abbas yanzu shine ke rike da gare abbas sarkin azbin almu to yanzu shi ke rike da gare shi ke rike da garin yanzu to amma saboda yayi sarautar dama ta sarkin azbin dai shine sarkin azbin kan shi abbas almu shi ke yanzu zaman da aka zo an can dosan rasu yanzu shi ke rike da gare bayan haka nan ita darge babban gari na nan cikin kasar Sharkwari idan suna jihar Sharkwari na kasar Kibirici shine to
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin Radio Niya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Umman Bako a madadin Haruna Ibrahim Ras ta ya dauko muna tarihin na garin Darge a nan ne zance muku sai kuma wani wa idan fa Allah ya so.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.